daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raruwa assalamu alaikum, yanzu ma dai sarfil hashin gumin lede ganin birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar dai da aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Allah za ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garbe kama da shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na ƙasar, wanda aka shigo da su ƙasar tun suna ƙananan yara ta ɓarauniyar hanya da ake kira DACA. Ya kuma zartar da hukunci cewa Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na DACA. A hali da ake ciki kuma, wani alƙalin Amurka na matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a, inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. A cikin watan Afrilu, Bates ya ba da irin wannan wa'adi na kwanaki 90 ga gwamnati ta gabatar da dalilan da ya sa take ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan shiri na DACA. A farkon wannan shekara, wasu kotunan tarayya a jihohin New York da California sun ba da umarni a ci gaba da shirin DACA, sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin shirin ba. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojan Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa wata mummunar faɗa ta ɓarke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addar suka kai a gundumar Chinarto. A lokaci daban-daban, babban 'yan sandan gundumar ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji 100 na ƙungiyar dakarun Afghanistan ne aka jibge a tungar, amma yanzu haka ba a san inda suke ba biyo bayan hari da Taliban ta kai. Aksar Muhammad ya kyauta zaton sojojin sun ba da haɗin kai ne ga 'yan ta'addan, kuma ya tabbatar da 'yan ta'addan sun rusa tungar sojin. Wani kakakin 'yan ta'addan Kari Yusuf Ahmadi ya ce waɗannan manyan hare-hare da Taliban ta kai ya yi kace-kace da tungar dakarun Afghanistan, kuma sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda 6. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan 1 da rikicin kudu maso yammacin Habasha ya raba da muhallansu. Kana ta kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Andre Mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watanni Yuni da Yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka yi. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi ƙwaƙwalwansu. Ya ce galibin waɗanda suka arce ba su ɗauki komai ba sai ransu. Iyalai sun rabu da juna. Cunkoso kuma na mutane a wannan sansanin 'yan gudun hijiran yana yin barazana ga rayuwar jama'an. Mahaicinci ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki. Kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka rasa matsugunan nasu. Ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kira ga ƙasashen duniya su ba da haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. Ita Pyongyang a halin yanzu dai ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kasashen duniya a yau Asabar da su tsaurara matakan takunkumi a kan wannan kasar da ta kebe kanta. Kalaman nashi sun biyo bayan wani kashedi ne da Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa duk da takunkumi da aka dora wa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa tana ci gaba da kirawa. Pompeo ya nanata muhimmancin tabbatar da matsin lamban diplomasiya da na tattalin arziki don cimma wannan manufa ta wargaza shirin nukiliya wanda ita Koriya ta Arewa din ta amince a baya. A wani martani, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce kasarsa ta yi tsayin daka kuma ta himmantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukiliya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To masu sauraro yanzu kuma zamu koma gefin baiwa Jummai Alifili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Dan tsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce yafi zama dan sarki. Rahotanni na bayanin cewa tun watan Janairun shekara ta 2018 mana kenan, akalla mutane 371 bata gari dauke da mukamai suka kashe a jihar Zamfara, Arewa maso yammacin Najeriya, a yayin da suka lalata ƙauyuka da dama. Mai magana da yawun kungiyar Amnesty International ya fadawa jaridar Daily Trust ta yanar gizo cewa rashin zaman lafiya da tarzoma suna ta ƙara kamari a jihar Zamfara. Domin kuwa kusan kulli yomin ake kai harahare, ana karkashe mutane da sace su da kuma yin awon gaba da dukiyarsu. Buku da ƙari kuma suna lalata ƙauyuka da dama. Al'amarin ya sa mazauna ƙauyuka kasancewa cikin zillimi da fargaba da tsoro a kulliyoma. Wannan rikici ne da ake ganin kusan an mance da ita ko kuma ana watsi da aukuwarsu. Misali, a ranar 20 ga watan Yuli, an kai hare-hare a ƙauyukan Mashema da Kwashibawa da wasu gundumomi a ƙaramin hukumar Zurmi. Aka kashe akalla mutane 42. Mutane akalla 18,000 na waɗannan ƙauyukan sun gudu sun fake a wasu wuraren. Washegaran akwai wannan al'amari, aka sace mutane 15 a ƙaramar hukumar Maradan. Ɗaukin da sojoji suka kai ya kasa magance wannan matsala, musamman a yankunan karkara na jihar. A makon jiya kun ji ra'ayin wasu mazauna jihar Zamfara akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Da mu ci gaba da gabatar muku da waɗannan ra'ayi a yau, kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya samu mana.
Sunana Muhammadu Kabiru Umar, a Gusau, jihar Zamfara. To, ni dai abinda nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci tsakanin shugabanni da kuma inda suke shugabanta. Sai kuma na biyu, su shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun kazo da shi wanda ya shahi doka ko kuma abin da ya shahi bada umarni, to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita bane kawai kan waɗanda ake jagoranta, zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar. Su kuma al'umma ya zamanto cewa sun zama masu biyar doka da oda, duk da cewa duk duniya an shaidar da cewa al'umman Najeriya mutane ne masu kokarin biyar doka da oda. Don haka su gudun wanda su kuma waɗanda suke mabiya za su bada shi ne ya zama kamar da na faɗa farko, su zama masu biyar doka da oda, sannan kuma ayi masu adalci. Don duk lokacin da mutum yana ganin cewa wane kaza ne, ni ɗan ƙasa ne, shi ɗan ƙasa ne, amma tsakani na da shi akwai wata tazara wadda kuma tazaran nan ba don wani abu yasa yahi ita ba don yana dan gidan wani wanda ya cancanta a ce abun da ya samu ni ma na same shi matsayin shi na dan kasa ni ma matsayina na dan kasa to in an ka kwatanta wannan to mu kuma dole ne gare mu waɗanda suke mabiya ne mu bada gudunmuwa domin a samu zama lafiya don in an ka bibiya mafi yawan inda ake samun tashe-tashen hankula ga waɗanda ake jagoranta ne waɗanda ba ɗiyan wasu bane saboda mi saboda ba a yi masa adalci ba
ni sunana Mande Wanke bakin abin da zan cewa ni fa kan ubangiji Allah shi mana maganin wangal amari sannan muna da goyon baya ga shugaban kasa game da tashi tsaye da yayi na ya taimaka mata da a taimaka mata tsaro ya samu nan jihar sannan muna du'a'i gare shi Allah ya saka mai da alheri sannan kuma Allah shi kara masa lafiya sai da abin da karin goyon baya mu du'a'i Allah shi kara karo mana tsaro ga jihar mu da zama lafiya
sunana Alhaji Muhammadu Kaminu mai gidan buredin cincin na 707 da ke nan garin Gusau Gada biyu wannan matsala na yanayin harka na tsaro gaskiya kowa yana daidai kokarinsa shi shugaba gwamna yana daidai kokarinsa jami'an tsaro ma suna daidai kokarinsu mu dai fatan da zamu ubangiji Allah ubangiji ya kawo mana lafiya da zaman lafiya su kuma masu wannan abun Allah ubangiji ya shiryar da su ya sa su gane hanyar gaskiya su daina wannan abubuwan gaskiya gudunmawa da al'umma ya kamata su bayar addu'a addu'a ita ce game da komai maza da mata manya da yara addu'a ya kamata mu tsaya da ita duk bawan da ya mika kukansa ga ubangiji insha Allah Allah zai amsa masa
ne ne Yusuf Adamu chairman Gusau gaskiya ne to ni matsala guda wanda naka ganin za abi a samu mahita ita ce a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaba da addu'a da istighfari don Allah shi ke kawo damuwa kuma Allah shi ke yayi ta don shi ne nake gani ita amma hita
sunana Mallam Aminu Liman wayan ga matsaloli ba wai Najeriya dai bane abu ne wanda ya shahi duniya gaba ɗaya saboda lokaci ne wanga karshen duniya to tashi hankula za su yawaita to shawarar ta anan ne gaskiya mafi yawanci rashin harkokin yi ya yi yawa ga al'umma domin shi wani yana da hankuri in wani abu ya samu ya hankuri wani kuma ba zai hankuri ba don wani da ya rasa to gara ko wani hali zai shiga ko ku sa al'umma ciki yana ya shiga gaskiya ni shawara ta ga gwamnati to a duba a gani me ya kamata tallafin da ya kamata a al'umma
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba Allah ya sa mu gane a huta lafiya
kallau yau lafiya lalle ko tar Allah muke Allah kuwa shine don daya ko barban banci na kabila ko addini
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shine ci gaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi
Najeriya ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta
gai da jamai. To shirin tsintsiya madaurin kide kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi hutun kwana 10 a London, inda mataimakinsa Yemi Osinbajo ya zama mukaddashi. Gwamnatin Bola ya zama cikin gwamna na uku da suka fice daga APC da sauyin ya hada da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki.
To participate in their anniversary and possibly to visit White House.
Ganawar shugabar muryar Amurka Amanda Bennett da masu sauraro a Abuja a yayin da ta kawo ziyarar aiki ta wuni uku a Najeriya.
Sunana Adamu Ibrahim Yanya. Wallahi I very happy. Na ji daɗin wani abin da ya faru yau kuma na fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan.
Inda mu Hawwa Abubakar Masaka, Emilodar su du Radio VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka.
Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari da alhakin tura kudirin dokar takaita ƴancin ƴan jarida. Shugaban NTA Yakubu Muhammad ya ce a rika taka tsantsan da labaru.
In ka san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna.
An tura sojoji da jiragen yaki don yaki da yan bindigar zamfara. Nasiru Adamu Ali kai murar Amurka daga Abuja.
Yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban sune Rabara Muhammad dan Amariya daga Bauchi da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga garin Kaduna wanda zai sake gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Ga Rabara dan Amariya.
Mai sauraron wannan shiri, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan lokaci. Wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da musulmi da kirista. Dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da zaka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka, a tsakanin nan kayi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Lokaci na zuwa da zaka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu, addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancin sa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin Almasihu, ko ƴan uwanmu musulmi, dukkanmu mu duƙufa ga yin addu'a. Wannan shi kai mu maganar mu ta uku. Maganar mu ta uku, magana ta uku kuwa ita ce kai dan kasa a matsayinka na dan kasa, ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa, ka je ka bi ka'idar da aka ce a yi, ka ce to ya Allah. Sai me ya saura? Sai abu na hudu. Abu na hudun shine tawakkali ga Allah. Tawakkali ga Allah ma'ana ya Ubangiji Allah, kai mai zaben sarauta wanda ka zaba, ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata, ka bani ikon da zan yi biyayya. Abu na gaba, banda musguna ma kowa, karka zargi wani, karka turi wani, musamman ƴan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi. Ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne, ƙarfi ne na bautar Allah. Ku bauta wa Allah da ƙarfin, amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibi. Ka bar wa Allah. Dukkanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalicci, kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, ayi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya, ayi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa, ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro, ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya.
Shi ma Sheikh Almadani ya ce ya kamata abu komai a hankali kuma da natsuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna. Ɗan uwa, wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don mai kaza, watakila ba za su iya samun cin nasara ba, kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mansura. Tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi, sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba da matan a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kai ba zai yunkura yace ina gani a jama'a yanzu bari ya kamata yi kaza sawun a Enugu yake a Port Harcourt yake a Ilori yake sawun a Lagos yake sawun a ina yake to wata kila bai samu komai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake ya bar kasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya maka shi shi na bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya ya ku bayin Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junanmu ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba tausayin junan nan fa wajibin mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin albazaranci ba a tausayin juna da kace da kuzarni ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda ba mu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayin Allah mu sojuna bayin Allah a bayan kasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayin Allah a bayan kasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci na cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan koda ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka ƴan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da muke magana arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajen mu gaba kai dai a hada muke da juna ga ɗakin wannan wannan za a hitoci sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗakin nan da yin dawo sai je masallaci ci tsare mun kayana a kasuwanci mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba fada ba komai to me ya kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekarun jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekarun jiya da yamma ashe wanda ya hada mu da rikicin watakila ya boye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓa ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ɗan uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah muke roƙo ya taimake mu
to nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
a gaida da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kasar Kamaru ta nada tsohon dan wasan Real Madrid da AC Milan Clarence Seedorf a matsayin sabon mai horar da ƴan wasan kasar haka ma an dauki tsohon abokin wasan sa Patrick Kluivert a matsayin mataimakin sa za a bayyana tsohon wa'adin kwantaragin da za a dauki Seedorf wani lokaci a cikin wannan watan Seedorf dan shekaru 42 a can baya yayi aikin zama koci a kungiyoyin AC Milan da Deportivo da kuma wata kungiya a kasar Sin waɗanda duk yayi aiki a cikin su tsawon watanni 6 Seedorf zai maye gurbin Hugo Broos kuma akalla yana da tsawon shekara daya da zai dauka tare da kungiyar kafin somawar gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 da za a fafata a kasar ta Kamaru Dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa ya bar kungiyarsa ta Leicester City dake Ingila zuwa wata kungiya Al Nassr ta kasar Saudi Arabia akan kudin da ba a bayyana adadin su ba. Dan wasan mai shekaru 25 ya koma kungiyar Leicester ne a shekara ta 2016 daga kungiyar CSK Moscow akan kudi fan miliyan 16. To amma bayan jefa kwallaye biyu a cikin wasanni 21 da ya buga wa Leicester din, ta kuma bada shi ga CSK Moscow a zama aro. Musa ya buga wa Najeriya wasa gasar cin kofin duniya da aka kammala a kasar Russia, inda ya zura kwallaye biyun da Najeriya ta galaba akan kasar Iceland a matakin rukuni-rukuni na gasar. A ɗaya bangaren kuma, shi kam ɗaya ɗan wasan Najeriya Alex Iwobi tsawaita takalidar sa yayi a kungiyarsa ta Arsenal ta Ingila tare da wani sabon kwantaragi mai tsawo. Iwobi ya koma kungiyar ta Arsenal ne tun yana dan shekara 9 da haihuwa, inda ya soma bugawa babbar kungiyar ta Arsenal wasa a shekara ta 2015 a karkashin Arsene Wenger. Shi ma kuma tsohon kaftin din kasar Kamaru Samuel Eto ya bar kungiyarsa ta Konyaspor ta kasar Turkiya bisa yarjejeniyar fahimtar juna. Daga karshe dan wasan gaba na Chelsea Alvaro Morata ya bayyana cewa yana nan daram a kungiyarsa ba inda zai je. An dade dai ana rade-raden cewa Morata dan kasar Spain na shirin barin Chelsea din. Morata ya koma Chelsea ne a bara daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain, inda ya sami lashe kofin FA da Chelsea din a kakar wasannin da ta gabata. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gai da Murtala. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na ƙasar, wanda aka shigo da su ƙasar tun suna ƙananan yara ta ɓarauniyar hanya da ake kira DACA. Ya kuma zartar da hukunci cewa Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na DACA. A hali da ake ciki kuma, wani alƙalin Amurka na matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a, inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojan Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa wata mummunar faɗa ta ɓarke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addar suka kai a gundumar Chinarto. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan guda da rikicin kudu maso yammacin Habasha ya raba da muhallansu. Kana ta kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Andre Mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watanni Yuni da Yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka yi. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi ƙwaƙwalwansu.
To a gaishe ka masu raro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ita na gabatar da shirin da kuma Salamu Abo wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.